ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مناساك سادوا وأن مسلاة ميتار البركة مسلاة عثمان ابن عفان da kenan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar. Yau muna tara ga watan Rabiul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda kuma yake daidai da 16 ga watan goma miladiya ta 2021, a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi na At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih na al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 196 cikin wannan littafi. Inda zamu karanta hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yace an Aisha radiyallahu anha, babu tabwib. An Aisha radiyallahu anha qalat لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. دقاء عائشة رضي الله تعالى عنها تكي لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، يعني عندك سوكر دآيوين دسكي تكين سورة البقرة masu magana akan riba. Kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa masallaci. Fa qara'ahunna 'ala an-nas, ya karanta wa mutane waɗannan ayoyi. Thumma harrama tijarata al-khamri, sannan ya haramta kasuwancin wato giya. A wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a nan Kitab as-Salah karkashin babun da ya kira tahrimu tijaratul khamr fil masjid, wato haramta kasuwancin giya a cikin masallaci. Hakanan ya fitar da shi a Kitabul Buyu' a babu aklir riba wa shahidihi wa katibihi, babun da ya magana akan akilur riba, wanda yake mai cin riba da kuma mai ba da shaida da mai rubuta ta. Hakanan ya fitar da shi wannan hadisi a Kitabut Tafsir karkashin babin wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah ya haramta ya halatta kasuwanci ya kuma haramta riba. Sannan ya fitar da shi a cikin Kitabul Buyu' dai karkashin babin yamhaqullahu ar-riba, Allah yana rushe albarkar da take cikin riba. Sannan ya sake fitar da shi a wannan Kitabul Buyu' a karkashin babin fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli, sannan ya sake fitar da shi a karkashin babin wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara. Sannan Imam Muslim ya fitar da shi fi Kitab al-Musaqah, haka nan Abu Dawud ya fitar da shi fil ijara a karkashin babun fi thamani al-khamri wal maitati, babun da yake magana akan kudin kasuwancin giya da kuma mushi. Sannan al-Imam an-Nasa'i shi ma ya fitar da shi a Kitabul Buyu' babun fi bai'il khamri, babun da yake magana akan kasuwancin giya. Ibn Majah ya fitar da shi a Kitabul Ashriba, kitabul tafanna binan littafin da yake magana akan ababan sha karkashin babu tijarati fil khamri, babin kasuwanci game da kasuwancin giya. Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Kitabul Musnad, haka nan Abdul Razzaq a cikin Al-Musannaf, haka nan Ad-Darimi ya fitar da shi a cikin littafin sa As-Sunan, Kitabul Buyu' babun nahyi an bai'il khamri, da sauran malamai da dama marwaita hadisi sun fitar da wannan hadisi a cikin littafansu. Imam al-Bukhari kamar da muka fada ya fara fitar da shi Kitabus Salah wanda shine kitab shine wanda muke ciki a yanzu karkashin babin da ya kira babu tahrimi tijaratil khamri fil masjid babun haramta kasuwancin giya a masallaci ana abin da yake nufi shine wato halaccin ambaton giya da bayanin hukunce-hukuncen giya a cikin masallaci ba wai ana nufin abinda wato lafazin yake nunawa kamar ana magana akan an haramta kasuwancin giya a masallaci kamar a sauran wurare zai zama ba haramun ba an haramta shi fil masjid a ana maganar ambaton haramcinsa bayanin hukunce-hukuncen giya da abin da ya dangance ta a cikin masallaci saboda haka akwai hazful mudaf ce babu zikri tahrimil khamri abin da yake zikru tahrimil khamri fil masjid a ambaci hukuncin giya da haramcin ta a cikin masallaci wannan tarjuma abin da take tunda ya kawo shi nan a karkashin abwabul masajid hadisan da suke magana akan masallaci da abin da ake iya yi a masallaci da abin da bai kamata a yi shi a masallaci ba da abin da za a iya fadarsa a masallaci da wanda ba zai fadu ba to shine sai ya kawo wannan hadisin dan ya nuna cewa duk da kasancewar masallaci ana tsarkake shi daga ambaton dukkan wani abin da bai dace ba na alfasha ko a aikata a ciki ko a ambace ta a ciki to amma ya halatta a ambaci abin da ya shafi alfasha din da hukuncin ta a cikin masallaci wanda ba laifi bane za a iya magana akan giya a cikin masallaci za a iya magana akan zina za a iya magana akan kowace irin alfasha a cikin masallaci a ambace ta wannan ba laifi bane saboda haka anan ambaton giya ana nufin ambacin haramcin ta ambacin haramcin ta mata haramcin shan ta ko kuma haramcin kasuwanci a cikin ta kasuwancin ta wanda duk yana daga cikin isar da addinin Allah subhanahu wataala da isar da shari'arsa a ambaci hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa domin shi kansa alqur'ani duk da kasancewarsa maganar Allah ce wacce take mai tsarki kutubul mutahhara Allah subhanahu wataala ya sifanta ta da tsarkakakkiya magana ce mai tsarki saboda maganar Allah ce to amma duk da haka za mu ga a cikin alqur'ani an ambaci waɗannan abubuwa sannan qur'anin nan ana karanta shi a cikin salloli ana karanta shi amma duk da haka ana ambaton waɗannan abubuwa a ciki qur'ani ana karanta shi a ciki a sallah ana karanta shi kuma a cikin masallaci idan liman ya karanta ayoyin da suka yi magana akan giya ai kaga ba wani abu bane ko ya karanta ayoyin da suka yi magana akan zina ko akan riba ko wani abu irin wannan da sauran abubuwa da aka haramta kai uwa Obama zai yi magana akan shirka shirka da Allah alqur'ani cike yake da maganar shirka da irin nau'o'in shirka da irin shirkar larabawa da irin maganganun yahudawa inna allaha maghlula ghullat aydihim inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sauran irin waɗannan maganganu munana sannan a cikin alqur'ani ana isar da wato saƙo dangane da waɗannan abubuwa da magana akan hukunce-hukuncensu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta karantar da sahabbai a cikin masallaci waɗannan ayoyi a cikin salloli ma kuma ya karantar da su ko ya karanta su saboda haka ambaton haramcin abinda Allah ya haramta a cikin masallaci ko a cikin huduba ko a kan minbari wannan wani abu ne wanda dole sai an yi shi bukata tana tilasta a yi hakan saboda a isar da saƙon Allah subhanahu wataala saboda wannan babu komai a cikin yinsa to wannan shine hikimar Imam al-Bukhari ya kawo wannan babin a cikin hadisan da suke magana akan hukunce-hukuncen masallaci da abubuwan da ya dace a yi da wanda bai dace a yi ba saboda haka abin da ya shafi fadar wasu abubuwa na laifuffuka a cikin masallaci wannan babu laifi sai dai abin da yake iskali yake da rikitarwa a cikin wannan hadisi abubuwa biyu ne na farkon su haramcin kasuwanci dangane da giya wannan abin da aka shar'anta tun lokacin da aka saukar da ayoyin da suke magana akan haramcin giya tunda duk daga saukar ayar da ta yi magana akan haramcin giya wanda suke cikin suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كلك تنزى وأن أيها يسكى سوكاة كن سورة المائدة حرم تنشاسوان تنجيا يتبتها سبور هكا ba a jinkirta haramcin kasuwancin giya ba har zuwa lokacin da ayoyin riba suka sauka, ba sai da ayoyin riba suka sauka ba sannan Allah ya haramta kasuwancin giya. Kun lokacin da ayoyin da suka haramta giya suka sauka, tun a wannan lokacin kuma haramcin kasuwancin giya ya tabbata. Domin ayoyin riba kamar da muka karanta a karatunmu na tafsiri su ne ƙarshen abu ayoyin da suka sauka na Alƙur'ani. آخر ما نزل من آيات القرآن آيو ينكر قرشي قرشي القرآن سوني آيات الربا وانداك قرشي سد آية القرشي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سوناك وانن آيوين مقال الربا تندك فرقم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذات أبوكم مجمع نملك فهد kusan shafi guda ne daga farkon shafi na zuwa ƙarshen shafi. To wannan sune ayoyin ƙarshe da suka sauka a cikin Alƙur'ani. Ayar ƙarshe kuma ita ce ta ƙarshen wannan shafin, wata ko yawman turja'una fihi ila Allah. Kamar yadda ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari, Kitabut Tafsir. Imam al-Bukhari ya kawo riwaya daga Sha'bi, Abir ibn Shirahil al-Sha'bi daga Abdullah ibn Abbas, yake cewa akhiru ayatin nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatul riba. Karshen ayar da ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ayar riba. Anan akwai riwaya da ta tabbata daga Abdullah dan Abbas yake cewa akhir ma nazala min al-Qur'an qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Saboda nan da yace ayatul riba yana nufin ayar da take karshen ayoyin riba, kuma ayoyin riba din nan gaba ɗayan su sune na ƙarshe. Aka rufe da ayar ƙarshe ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. To kaga tun daga wannan lokaci haramcin abinan afwan kaga wannan wani abu ne da yazo daga ƙarshe shi, kuma haramcin giya ya riga ya tabbata tun lokacin da aka saukar da suratul Maida, a lokacin da kuma ayoyin da suka yi magana akan cikin suratul Maida suka tabbatar da haramcin giya. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, hadisin Jabir ibn Abdullah wanda ciki yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haramcin giya tun a shekarar da aka yi fathu Makka. Shekarar da aka yi fathu Makka ita ce shekara ta 8 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shekara ta 8 sannan shekara ta 9 shekara ta 10 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Kaga tun a shekara ta 8 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan haramcin kasuwancin giya. A cikin sahihaini kamar da muka ce hadisin Jabir dan Abdullah yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama amal fathi wa huwa bi makkata yaqulu inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar fathu Makka, kuma a Makka ya ji shi yana cewa inna Allah wa rasuluhu, lalle Allah da manzansa harrama bai al-khamri, ya haramta kasuwancin giya, wal maitati, ya haramta kasuwancin mushi abin da ya riga ya mutu, wal khinziri, da kuma alade, wal asnam, da gumaka. To kaga wannan hadisi yana nuna cewa tun gabanin a saukar da ayoyin da suke magana akan riba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan haramcin kasuwancin giya. Hakanan al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, yana yi wa mutane jawabi, yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inna Allah yu'arridu bil khamri, Allah fa yana yin hannunka mai sanda game da sha'anin giya. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci Allah subhanahu wataala zai haramta giya kwata-kwata, sai yake cewa inna Allah yu'arridu bil khamri, Allah fa yana hannunka mai sanda game da sha'anin giya, wa la'alla Allah sayanzilu fiha amran, la'alla ubangiji zai saukar da wani al'amari game da giya. wanda ya shafi haramcin ta faman kana indahu minha shay'un falyabi'hu walyantafi' bihi wanda ya kazan yana da wani abu na giya a gurin sa to maza maza ya sayar ya amfana da kudin sa amma a bisa alamu Allah zai haramta giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan ne daga fadar Allah ya salu naka al-qamr qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima suna tambaye ka game da giya da caca a cikin suratul baqara suna tambaye ka game da hukuncin giya da caca Allah ce qul ka ce ka gaya musu fihi ma ismun kabir akwai laifi mai yawa tattare da su wa manafi'u lin-nas akwai kuma amfani ga mutane wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma laifin da ke cikin su yafi amfanin cikin su sannan kuma ubangiji ya sake saukar da wata aya cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda suka yi imani kada ku kuskura ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga waɗannan ayoyi sun sauka sai yake ga mutane to mutane Allah fa ya fara da ishara game da sha'anin giya ya fara muku hannunka mai sanda dan haka akwai yuwar wani al'amari wato wanda ya shafi haramcin ta ya sauka ba da dadewa ba dan haka wanda ya san yana da ita tudu tudu to yayi maza ya sayar Masha Allah subhanahu wa ta'ala ce fihi ma ismun kabir sai ce wa nafi'u lin-nas kuma aka hana mutane su kusanci sallah a lokacin da suke cikin maye to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci daga wannan munasabar ya fahimci cewa akwai yuwar a haramta ta ma gaba daya to kaga wannan magana tana nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya haramta ta to ya haramta cinikin ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi to maza wanda yake da ita ya sayar kafin haramta ma'anan an haramta an haramta cinikinta saboda ka haramcin cinikinta ya tabbata ne lokacin da aka haramta ta haramcin ta kuma ya tabbata ne a cikin suratul ma'ida wacce sai da aka saukar da ita sannan aka saukar da waɗancan ayoyi wanda su ne ma na ƙarshe to shi ne anan Jabir Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa ma labithna illa yasiran حتى قال إن الله حرم الخمر بعد جمعة سيد النبي صلى الله عليه وسلم يكي من بياني تو فألا يا حرم تجيه فمن أدركته هذه الآية وانا دي آية نان ترس كيشي انا نفل آية في سورة المائدة وانا دي ترس كيشي وإنه منه شيء ينا دون أبنجي أغرنسا فلا يشرب ولا يبيع كي يقسكول يشاء كبكم يسير فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها daga nan mutane suna jin wannan bayani suka kwaso duk abin da suke da shi na giya suka shigo suka fito kan titina na Madina suna ta zubar da su suna ta kwararar da su da yake nuna maka yadda sahabbai suke biyayya ga umarnin Allah da manzansa da zarar sun ji abin da Allah ya ce ayi to a guje nan take ba maganar san zuciya ba maganar kwane-kwane da kumbiya-kumbiya da nuke-nuke da an fada da sun bi sun zartar wannan shine dabi'a ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama san duniya da kyale-kyalenta bai rufe musu ido ba saboda haka ba za a samu wani ya dan fukboye ba cikinmu ne aka yi wannan shelar tun ya ga cewa wannan shine jarinsa ce to sai kaga ana ta wasu dabaru wani sai ya ce to shi ba zai sayar ba amma bari ya kira wani arni sai ya bashi ya ce kaga ka sayar min da wannan ai magana ce bari ya sayar ba to kaga wannan nassi ne da yake nuna cewa haramcin kasuwancin giya ya tabbata ne tare da haramcin shanta ko a sawa kuma ayatul riba al'amari na biyu anna ayatul riba laysa fiha dhikru shams ayatul dhikru al-khamr abu na biyu wanda zai rikitar a cikin wani hadisi cewa ayoyin da suke magana giya kuma ai ba su yi maganar haram ba su yi maganar haramcin afuwan da suke maganar riba ba su yi maganar haramcin giya ba ba ma maganar giya kwata-kwata a cikinsu to ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haramcin giya tare da haramcin wato ya ambaci haramcin kasuwancin giya tare da haramcin riba tace ayo musiba gara akan wannan wannan sune mawdu'in iskali guda biyu da suke cikin hadisi ina fata an fahimci ina abin mai rikitarwa a hadisi tunda kamar yadda muka karanta kun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito yake cewa yayin da ayoyin da suka yi magana akan haramcin riba suka sauka annabi ya fito masallaci ya karanta wa mutane sannan kuma ya haramta musu abinnan giya da kuma abinnan ya haramta musu giya da kuma ciniki akan giya da kuma riba to gaba ɗaya ayoyin da suka yi magana akan wannan akan ayoyin riba da suka sauka babu maganar giya ciki sannan kuma shi haramcin giya daman can ya riga ya tabbata tun kafin waɗannan ayoyi su sauka to wannan shine mahallin iskal da wannan hadisi to malamai sun yi jawabi gamsashe game da waɗannan abubuwa masu tirwa guda biyu na farko maganar al-qadhi'iyya maganar al-qadhi'iyya maganar al-qadhi'iyya cikin littafin sa ikmalul mu'lim mujalladi na 4 shafi na 100 afwan mujalladi na 5 shafi na 253 a ikmalul mu'lim sai dai abin da ya faru a cikin daba'ar da ita ce daba'ar da take hannu na ikmalul mu'lim akwai kurakurai da yawa a gurin Anas kaga in ka karanta za ka ga akwai abubuwa da su tuba sosai wajen kofa din an samu matsala wajen karanta nas amma in ka koma littafin al-ubbi Muhammad ibn Khalifa al-Ubbi ikmal al-mu'lim ikmal ikmal al-mu'lim na mujalladin sa na 4 shafi na 260 ya dauko nassin maganar qadi'iyya da yadda take saboda ka nassin da za ku karanta nassin da na dauko ne a cikin littafin ikmal ikmal al-mu'lim na al-Ubbi ba ikmal al-mu'lim na qadi'iyya ba saboda qadi'iyya din an samu kurakurai a cikin dabara al-qadhi iyad alayhi rahmatullah yana fadar ma'anar hadisi yake cewa al-ma'ida allati fiha tahrim al-khamr min akhir ma nazal surah al-ma'ida wacce a ciki aka yi maganar haramcin giya tana da karshen surori da suka sauka wato in a cikin saukar surorin al-qur'ani surah al-ma'ida tana ɗaya daga cikin surorin da suka sauka daga karshe sai shekara ta bakwai suratul ma'ida sai a cikin ta akwai maganar taimama da sauransu to sai shekara ta bakwai ta sauka saboda kaga a saukar surorin alqur'ani kusantana karshe sannan ayatul riba ita ma akhiru ayatin nazalat ayat da ta yi maganar riba su ne karshen ayoyin da suka sauka alqur'ani fa dhikru tahrim at-tijarati muttasilan bi ayati ar-riba yahtamilu annahu al-ana uhiya ilayya bidhalika kama yaqtadihi zahir al-hadith zahirin hadisi abinda yake nunawa kamar yace ambatan haramcin giya shi karshe ne sannan ambatan haramcin abinnan riba su ma karshe ne saboda haka kamar a tare suka sauka wannan wajhi na farko kenan wajhi na biyu yake cewa kamar yadda bayani ya gabata lokacin da ayoyi suka sauka wanda suke magana akan haramcin giya daga wannan lokacin aka fahimci haramcin kasuwanci a giya wanda wannan dama shine sahihi ayoyin da suka yi magana akan haramcin giya su suke nuna haramcin kasuwancin ta sannan ayar riba ayar da ta yi magana akan haramcin riba ita kuma ta sauka daga baya wannan ayar sai take nuna haramcin wato haramcin dukkan wani cinikin da ba sahihi ba dukkan wani cinikin da ba sahihi ba haramun ne dan Allah subhanahu wataala ya ce wa halallahu al-bay'a Allah haramta ciniki ma'ana ciniki sahihi wa harrama ar-riba ya haramta riba to duk cinikin da ba sahihi ba to yana bangaren riba duk cinikin da yake sahihi to wannan shine Allah ya halatta saboda haka kaga in aka ce an haramta giya ana nufin saboda ta shiga karkashin wa harrama riba saboda riba ciniki ne mara kyau da ya saba wa ka'idoji na shari'a da hukuncin Allah saboda haka shi ta ma giya ta shiga karkashin wannan rukunin kamar an ƙara ƙarfafa batun haramcin giya ne a yayin da aka yi magana haramcin riba kamar an ƙara ƙarfafa maganar da ta riga ta gabata ne a jan can baya an fahimci haramcin ta daga haramcin sayar da shanta to yanzu kuma da aka yi magana ciniki aka ce ga cinikin da aka halatta sahihin ciniki aka haramta cinikin da ba shi da kyau shine wanda ya kunshi riba to giya ta shiga karkashin cinikin giya ya shiga karkashin wannan kamar an ƙara karfafa wancan hukunci ne da ya gabata wa a'lama anna bai' al-khamr min dalik nabi ya sanar da cewa cinikin giya ma yana daga haramar riba yana karkashin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara karfafa haramcin sa a amul fath da muka ce ma ila nazalat fil am as-sabi ba'da al-hijra amul fath shine al-am as-sami kaga tun shekara ta bakwai aka haramta kasuwancin giya annabi ya sake jaddada wannan magana a shekara ta takwas to haka nan ma lokacin karshen ayoyi da suka sauka annabi ya ƙara jaddada magana ya ƙara karfafa magana sau haka magana ce dai aka ƙara karfafa ta tare da haramcin giya amma ba ana nufin a daidai lokacin aka haramta giya ba me yasa annabi ya sake jaddada maganar a lokacin amul fathi saboda shekarar an samu waɗanda suka zo daga ƙauyuka kuma an fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fathu makka akwai waɗanda ba a cikin madina suke ba sun fito daga ƙauyuka suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa fathu makka saboda haka akwai waɗanda watakila wannan hukuncin bai je musu ba sun jahilci wannan hukuncin to shine a wannan lokacin annabi ya ƙara ƙarfafa musu magana haramcin giya da haramcin saidaita to kaga in har ya ƙarfafa musu wannan magana ya jaddada musu ita duk da cewa ta riga ta gabata saka babu wani abun damuwa dan an samu kuma har ila yau bayan ayoyin riba sun sauka ya sake jaddada musu maganar haramcin cinikin giya wannan ita ce maganar al-qadi iyaz alaihi rahmatullah a cikin littafin sa ikmalul mu'allim ibnu hajar al-asqalani ya kawo wani wajhi wata fuska daban ta ya ƙara nuna ma'anar hadisin a cikin fathul bari ɗaladi na farko shafi na 554 yake cewa wa yahtamilu an yakuna tahrimu tijarati fiha ta'akhkhara an waqti tahrimi ainiha tana yiwa bayan haramcin kasuwancin giya ya dan yi jinkiri akan haramcin ita giya wato tana yiwa da farko an haramta shan ta ne amma ba a hana masu kasuwancin ta su yi ba sai daga baya ne aka haramta da wani wahayi da aka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma da yazo sanar da wannan wahayin da ya shafi riba sai ya ambaci haramcin giya a lokacin haramcin kasuwancin giya a lokacin wannan wata fuska ce ta bayanin hadisin da ibnu hajar ya ambace ta a cikin fathul bari to amma wannan kusan wani hadisi ne abdullahi dan abbas zai rushe wannan wajhi wannan fuska da ya ambata kai hadisi da Imam Ahmad da Ad-Darqutni da Ibn Hibban suka fitar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la qatala Allahu al-yahud lamma harrama Allahu alaihim shuhuma al-adab ba'uha wa akalu thamanaha lati Allah ya la an ci Yahudawa bayan Allah ya haramta musu su ci shuhum ash-shuhum wato kitsi na dabbobi Allah ya haramta musu cinsa shikenan sai su rika sayarwa ai basu ci ba ai Allah ya kai su ci ba cai kai su sayar ba su ci kudin saboda haka sai su rika sayarwa annabi ya ce to Allah ya la'ance su sai annabi yake cewa inna Allah idza harrama shay'an harrama thamanahu Allah idan ya haramta abu to ya haramta cin kudin sa wato wannan kamar yana nuna maka al'adar Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin abin da yake haramtawa bayansa al'adarsa akan abin da yake haramtawa bayansa cewa haramcin wannan abin tare yake da haramcin kasuwancin abin duk abin da aka haramta wato aka haramta maka amfani da shi to haramun ne kuma kai amfani ka sayar da shi ka amfana da kudin sa to saboda kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama a ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin da suke magana akan haramcin riba haramcin giya kai tsaye za mu fahimci cewa to an haramta kasuwancin ta ko da ba a yi maganar kasuwancin ta cikin ayoyin ba tunda dai an ce haramun ne fa la antum muntahu kun daina suka fito suka yi ta zubar da ita inda kasuwancin ta a lokacin ya halatta da annabi zai bar su suna zubarwa ba sai ya bar su su amfana da shi yanzu kar ka mushe mushen dabbar da ake cinta dabbar da muke ci a abin nan kaga in kai mushe annabi ya ga wasu suna jan kinkiya abin nan shat wata akuya ta yi mushe ta tambaye su ina za su kai su ce su kai shara ta riga ta yi mushe za su kai ta saura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afalan tafa'tum bi ihabiha me yana ba za ku amfana da fatar ba idza budbiga al-ihab faqat tahur duk fatar da aka jeme ta ai ta tsarkaka kaga anan bai basu sun zubar da wannan wato gaba ɗaya wannan dabbar ba sun je sun yadda ita sai annabi ya nuna musu cewa akwai abin da za yi musu amfani a cikin ta ita ce fatar dabbar su fede ta su cire fatar su in suka jeme ta ta tsarkaka to kaga a sheda a ce yana yiwa a sayar da ita ga masu shanta waɗanda suke ba musulmi ba kafiran zimma kafiran da ake tare da su inda a ce ya halatta kwararar da ita a titina haka ana ta zubar da ita ba a sayyidina Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kafa irin wannan hujjar ya kafa wa samura irin wannan hujja samura ibn Jundub lokacin da aka kawo masa labarin cewa samura ya sayar da giya samura ya sayar da giya ga wasu wanda suke masu shanta wato ga waɗanda suke ahlul zimma ne kafirai ne da ake tare da su ya sayar musu da giya to sai aka zo aka gaya sayyidina Umar samura ya sayar da giya shine sai ya ce qatalallahu samura aw ma alima أو ما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها سيكي وقاتل الله أو تروي لعن الله أبنى قاتل الله سمرة شو ألا ودر سمرة وأنا إبارة شيء نسكي فنسول أربا وإذا أبيران سياباتي أما بويسنا نفهم ما أنا التبا ألا ودر سمرة awa ma alima aw awa ma sami'a shin bai sani ba ko ku bai ji ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci yahudawa hurribat alaihim ash-shuhum an haramta musu kitse fajammaluha sai suka narkar da kitsen fa ba'uha suka sayar wa akalu asmanaha suka ci dukiyar sa wato kaga sai masa hujja da wancan hadisi da makarata na Abdullahi dan Abbas saboda idan Allah ya haramta abu to ya haramta ka sayar da shi ka cikin sa samura ibn jundub malami sun yi magana uku akan takhrijin sayar da samura da yayi na giya bayan ya san Allah ya haramta giya to akai kuma shi ya sayar wasu ka ce ya wakilta wasu wato kamar ya karbi giyan ne a matsayin jizya kimar jizya da take hannun take kan kafirai ba ma ba su abin da za su biya jizyar sai giyar da suke tulunan giyar su sai ya karba aka kwatanta tulunan giyar nan za su yi nawa aka yi musu farashi daidai da jizyar da za a karba a hannun su sannan aka wukilta wani cikin su ya je ya sayar da ita a kasuwannin su ya kawo masa kuɗi to sun ce wannan yayi duk da cewa wannan koda yayi ba a yin haka baya halatta ka wakilta wani to amma tana yiwa shi hakan bai zo masa ba ba halatta shi yasa sayyidina Umar ya masa wannan tsaurar magana yana ga watakila ya ga ci ai ba shi yayi ba shi mubashar sayarwar ba waɗanda abin ya shafa su ya bari suka sayar da kayan su tunda shi wanda yake kafirin amana da yake tare da shi ba a tilasta shi a ce sai ya daina shan giya ba ba tilasta shi amfani da kansa abinda aka haramta masa ko aka hana shi shine ya fito cikin bainar jama'a yana shanta ya fito cikin jama'a yana shanta ko kuma ya rika sayar da ita ga kowa da kowa da'yan musulmi sun yi sayar da su to wannan shi zai sa a taka masa bulki amma in shi zai burkutun sa shi da ɗan uwansa su je su sha musulunci ba zai bi su gida yana kama su akan wannan ba har ma a cikin littafan fuqaha sun yi magana akan musulmi idan ya fasawa wani arne tulin giyar sa akace zai biya shi saboda shi wannan tulin giyar tashi kuɗi ne a gonsa kai ko ba a halatta maka fasa masa kuɗin sa dukiyar sa ba saboda haka zai ai maka lissafi kai tulin giyar ka nawa ne ya ce ai tulin giyarsa dubu goma ne ce to ka biya shi dubu goma su to saboda haka wataƙila wasu suka ce wataƙila wannan ta sa shi samura ya karbi jizya a hannunsu amma a matsayin wannan tulunan giyarsa daga baya kuma ya sa suka sayar da ita a junansu sannan ya da karbi kuɗin to amma duk da haka sayyidina Umar ya ce abin da ya ba daidai ba ne haramun ne wasu suka ce a tana yiwa ba giyar ce ita kanta ba a'a wato abinda suke yin giyan ne da suka nika hatsin da suke yin giyan suka nika shi ya karba tunda sun nika shi da zimmar giya sai aka masa hukuncin giya shi ya sayar bayan sun tatse kafin ya zama giya shi ya sayar ya abin nan wasu suka faɗa haka wasu suka ce a'a tana yiwa ya karbe ta ne ya salantar da ita ta fita daga yanayin samaye shine at-takhlil ai takhlilin ta ne da samaye sannan ya sayar da ita to wannan duk takhriji ne dai da malamai dan su fitar da abin daga wata sura wacce take daga wata kamanni wanda bai dace ba suke kokarin su bawa abin wajhi yaya abin yake to amma ala ayi halin shi sayyidina Umar dai da ya ji labari ya kirawo shi yayi masa tsawa ya nuna masa abin da yayi ba daidai bane ko kuma shahid ana kawo hadisin sayyidina Umar dan nuna cewa Allah subhanahu wataala ya yadda saukar da haramcin giya to a daidai lokacin kuma aka fahimci haramcin kasuwancin ta duk abin da aka haramta kasuwan da shan cin sa ko shan sa ko amfani da shi ga musulmi to an haramta masa ya sayar da shi ya karbi kudin sa ibn rajab al-hanbali cikin fathul bari jaladi na 3 shafi na 355 zuwa 357 yayi jawabi akan wannan yake cewa manufar Aisha radiyallahu ta'ala anha shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci kasuwancin haramcin kasuwancin giya tare da haramcin riba duk da cewa haramcin giya kasuwancin giya ya riga ya gabata tun farko kuma al-Hajjaj ibn Arta ya rawaito hadisin Aisha daga al-A'mash da isnadin Bukhari lafazin sa lamma nazalat al-ayat allati fi surat al-Baqara naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-khamr wal-riba yayin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin da suke cikin surat al-Baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana giya ya kuma hana riba yake cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wallahu alam shine tahrimu at-tijarati fil qabr ma'a ar-riba ya haramta kasuwancin giya tare da riba liya'lama bidhalika anna ar-riba alladhi harramahu Allah yashmalu jami'a akli al-mali mimma harramahu Allah min al-mu'awadat kamar yadda muka faɗa ya haramta kasuwancin giya cewa abinda Allah subhanahu wataala ya ambata na haramcin riba ya kunshi haramcin dukkan wata dukiya da za a ci ta ba ta kyawar hanya ba ta fuskar musanye duk wani musanye da za a yi shi amma ba ta hanyar da Allah ya halatta ba ta hanyar da Allah ya haramta to ta shiga karkashin riba kamar yadda Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba dan haka fama kana bai'an fa huwa halal duk abinda ciniki ne to wannan halal ne wama lam yakun bai'an fa huwa riban haram duk abinda bai zama ciniki ba gurin Allah a shari'ar Allah to wannan haramun ne ai huwa ziyadatun ala albai' alladhi ahallahu Allah shi ma ya zama riba aka ce riba tana nufin ƙari to shi ma wannan ya zama ƙari ne akan cinikin da Allah ya halatta saboda an ƙara wani abu akan cinikin da Allah ya halatta saboda wannan ƙarin ba zai samu karbuwa ba saboda haka sai yake cewa a haka za mu fahimci cewa dukkan wani abu na ciniki dukkan wani abu na cin dukiya ta hanyar musanyi amma ba hanyar da Allah ya halatta ba haramtacciyar hanya to ta shiga karkashin haramcin riba kamar ribal fadl riba ta ainihin ƙari kamar ta hanyar abinda farfaran abinci da abinci jinsin sa aka ce kada a ƙara wani ya fi wani dabino da dabino alkama da alkama kada wani ya fi wani a bada daidai wa daidai ko da kuwa wani ya fi wani kyau yanzu to an daidaita su wajen musanyan su kuma sannan a yi hannu da hannu in aka saba ma wannan to wannan ya shiga karkashin riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi karkashin riba ita ce ribar ribal fadl da ribar nasi'a ribar da za a samu jinkiri wajen sanyan wasu abubuwa da suka sha bamban amma an yarda a yi musanyan su abin cutuka ne da suka sha bamban za a yi musanyan alkama da shinkafa kaga sun sha bamban to an yarda a yi musanyan wani ya fi wani amma ya zama hannu da hannu kada a samu jinkiri wajen karba to hannun karba hannun bayarwa haka nan duk abubuwan da aka haramta cin su duk wani abin da aka haramta cin su aka haramta shan sa ko cin sa kamar giya kamar mushe kamar alhanzir kamar amfani da shi kamar gumaka dukkan wata mu'amala da aka haramta ita ma za ta shiga karkashin wa haramar riba kamar alhadiyatu ala shafa'a shi alhadiyatu ala shafa'a mutum ya rika ci da alfarma to zanto shi yana da hanyar da zai maka ka samu aiki amma za ka biya shi wani haramun ne shi ya amfani da alfarmar da yake da ita a yi masa abu kai kuma ka biya shi kamar yadda yanzu wasu suke suka mai da harkar dala din nan da ta zaya a central bank shi zai zai bankuna ya su ba da dala kawai to sai suka rika sai suka mai da wannan su ma kasuwanci sai a maka hanyar da za ka samu dalar amma kuma kai ma za ka bayar da wani abu to wannan haramun ne wannan kasuwanci na haramun ne to shi wannan da suke cewa to shi ma ya shiga cikin wa haramar riba shi ma ya shiga karkashin wannan haka da dukkan wasu cinikayya da aka haramta wadanda ake kira albay'ul muharrama bay'ul munabasa bay'ul munabaza bay'u hablil habala wanda suna nan ababul bay'u da in Allah subhanahu wataala ya bamu jinkiri ta rana za mu zo mu yi karatu a kansu su bay'ul gharar ciniki na garari bay'u thamara qabla buluwi salahiha ka sayar da abu kafin ka sayar da amfanin gonarka kafin ya dauko nuna da sauransu to duk waɗannan yake cewa abu ya tabbata cikin maganganun sahabbai sun kira waɗannan da cewa sun kira wasu riba hatta alqabalat sun ce alqabalatu riban alqabalat shine karbar haraji daga waɗanda aka yarda su biya haraji ake karbar haraji a wajensu to a da can sai ya zanto mutum sai ya zo ya ce to gari kaza ko ƙauye kaza da za a karɓi harajin su ni a sayar min da ƙauyen mun karɓi harajin saboda sai a yi ciniki cewa to ka ba da kaza ba da 100,000 sai kuma ka je can ka yi ta tara in ka samu 300,000, 400,000 da abin da ka samu riba ka ci sai suke cewa alƙabala to shi ma na haramun ne cewa baya halatta sun kirawo shi shi ma riba bai'un najj shine cinikin zuri a zo a zira ka shi wani zo yana yi wa kayan kore dan kai ka saya shi kuma bakin su ɗaya da mai kayan amma kai ba sani ba sai ka ɗauka wani ne shi ma ya zo ya ga abin ya ba shi sha'awa ka ce ka gan shi ai nan ma da arha ni fa jiyan nan na saye shi kaza ashe ga shi ma dika da na sani ma nan da zo na saya alhalin ƙarya yake a bakin su daya kawai dan dai kai da ka zo saya jikinka na bari kaga arha sai kai sauri ka sai ka amma ni na yi sa'a yana iya ma yanka kuɗi bayan an ce maka 1,000 ya ce kaga jiya fa 1,500 fa 1,500 da kire da haɗin mu ina ta bashi da haɗa shi da Allah ina ta roƙon sa sai mun haka ka gan shi kuma 1,000 alhalin abin 700 ne ko 800 saboda ka wannan zira ne to shi ba wannan sun kira shi riba sun kira shi riba saboda ciniki ne da aka haramta saboda ka ya shiga cikin haramar riba haka nan as-safaqataini fi safaqa shine al-bai'ataini fi bai'a man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba hadisin Abu Huraira tun yana da sayar da abu ka zo ka ce to nawa ne wannan sai ce in yanzu za ka saya ga kudin sa in kuma sai gobe za ka kama kudin na ka zan kara ce yanzu 1,000 ne amma in sai ya kai gobe to 1,100 to wannan ko dai ya karbi 1,000 ya baka a gobe ka kawo masa 1,100 sa ko kuma ya karbi 1,100 ya cire ba haka duk wanda zai yi baki biyu lokacin da aka zo sayan abin sa ce na sayar maka da shi 1,100 yanzu amma in sai ya kai gobe ko sati daya na kara kaza to wani abin da ya kara zuba sunan sa da karara ya nuna maka ga kudin sa amma gashi abin da yake ganin zai zaka kara masa in har zaka yi jinkirin biyan sa amma in haka yake sai da kayan sa akwai wadanda suna sai da kayan su ne bashi ba wai ciniki bi suke yi da mutum ba yanzu ko in an jima a su da man gashi nan in kana so bashi ne suke sayarwa amma kuma ya daddara abin da zaka je ka saye shi nan take wannan ba ya zama haram shi wannan ciniki ɗaya ne ba bi bane wanda zai maka ciniki biyu to wannan ɗayan wanda yake da farashi ƙasa shi ya halatta to wannan shi ma sun kira shi riba haka nan bai'u thamarati qabla bulughi salahiha tun ya sayar da kayan amfanin gonarsa kafin ya dauko nuna shi ma magabata duk sun kirawo shi riba to kaga wanda duk ya shiga cikin muharraman riba duk suna shigar da shi karkashin muharraman riba haka nan qablul mustarsil al-mustarsil shine mutumin da yake sakare wanda ba za mu ce sakare ba wanda dai bai san harkar kasuwa ba eh wani wanda yake cewa a me suke cewa gara eh a a doki gara ko a maki shi ko a menene to ma'ana wanda bai san kan abu ba nan da nan a zo a cuce shi akan wannan to shi wannan bai'ul mustarsil suna kiran wannan shi ma riba ce mutumin da bai san farashin kaya ba bai iya ciniki ba bai iya kasuwanci ba bai iya yadda zai ja ba kawai a zo a buga masa abu a bashi shi a haka to wannan shi ma baya halatta suna kiran shi bai'ul mustarsil al-mustarshi shine al-jahil bil qima bi qimati as-sila shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa ar-riba 73 baba riba babi ne babi 73 abinda suke nufi shine irin waɗannan cinikayya waɗanda Allah ya haramta su suke shigarwa ƙarƙashin wannan wannan qauli ibnu mas'ud ibnu majah da hakim sun fitar da shi marfu'i amma dai la yasihu marfu'an inda ba sahha mawqufan shi yasa imam ahmad da ibnu majah suka fitar da riwaya daga umar رضي الله تعالى عنه يكتب من آخر ما نزل آيات الربا كرشان أبن دي سوك آية الربا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكبرن سكافين يقام من بيان آية الربا فدعوا الربا والربا كبر الربا كبجي الربا كبجي كما دع أبن دكوكي كوكوانتو أجكين سك أنا سيدنا عمر ينا إشارة نزوى nau'uka na riba cewa suna da yawa kuma suna daga cikin al-mushtabihat da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-halal bayyinun wal-haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas to waɗannan nau'uka daban-daban masu yawa waɗanda za su shiga cikin riba suna nan da dama ba za ka iya tantancewa ba suna ciki ko ba sa ciki to duk abin da kake shakka yana ciki ko ba ka ciki to kai watsi da shi a cikin sahih muslim daga umar yake cewa salatun wajidtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ahida ilaina ahdan nantahi ilai abubuwa guda uku mun so a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wani hukunci na ƙarshe wanda za mu tsaya akan su aljaddu hukuncin gado na kaka da kuma alkalala hukuncin kalala wanda ya mutu bai bar iyaye ba bai bar yaya ba sai yan uwa wa abwabun min abwabir riba da wasu babubuka na daga babubukan riba saboda anan yana nuna cewa babubukan riba suna da yawa ba lalle ne a ce dukkan su an samu bayanin su a nasi ba haka nan albuyu'ul manhiyu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda saddan lizzari'a dan gudun kada a buɗe kofa riba ta shigo kamar a sayar da amfanin gona wanda yake ayi musanyan amfanin gonar da yake an girbe shi da wanda yake tsaye ba girbe shi ba shine bai'ul muzabana an halatta abinda za a ci iya abinda za ka saya na kaci wato mutum ne yana da gona bai girbe amfanin abinda gonarsa ba kuma yana son ya samu wani abin da zai rika amfani da shi kafin ya kai ga girbe ya sauke girbinansa to sai yaje sai su ciniki gurgudan abinda ake zaton cewa iya wannan na bishiyar nan daga nan zuwa can aka cire shi zai ba da adadin kwano kaza sai karbi wannan kwanon dan amfanin sa an girbe sai bashi wannan cibe ulmuzabara an halatta gurgudan abinda bukata take ata amma al'asulu shine kai ya zanto hali domin zai iya yiwa ko ya samu da yawa ko kuma ya samu bai kai abinda ya bayar ba akwai garani to shi yasa aka hana shi in ba aya iya yanayin abin da aka halatta a ciki ba haka nan bai utta'ami qabla qabdihi mutun ya sai abu ya sai kayan abinci amma bai karba ba bai haudin sa bai je sayar ma wani shi ma bai halatta ba haka nan bai ataini fi bai'a ciniki biyu a daya haka nan bai ar-ribhi ma lam yadhman abinda ba zai shiga gaban din sa ba bai da asarar sa amma ya je yayi ciniki har ya karbi ribar abu inda abin nan zai salwanta ko ya lalace shi bai da wata asara a ciki kamar kayan wani kayan wani ne ko ma naka ne amma baka riga ka karba ba ka sayi mota abun mai sayarwa amma baka je ka karba ba tana hannun sa sai ka je ka sayar inda za a zo a ce maka motar nan tayi hadari kai ba tsara tunda baka karba ba za a da maka da kudin ka amma anan gashi yanzu kana cinikin ta haka karbi ribar ta saboda aka ce duk abinda ba za ka yi asarar sa ba baka dauki asarar sa ba to bai kamata kuma ka ci ribar sa ba don haka haka na abinda ba naka ba abinda ba naka ba shi kuma wanda yake nashin bai baka izini ba na cewa ka karbi wani abin da ka samu na ribar abu ka je kawai ka kama ciniki daga ganin kayan mutane a internet shikenan ka shiga harbawa suna ara harbo maka kudi kana hadawa kai kuma daga baya ka ce ka za ka yi order kana iya tashi order din nan suke sun kara kudi shi kuma sai ka nemi mutane ka ce su baka kari bayan kun riga kun gama ciniki har ka karbi kudin su ko kuma a tashi kawowa a kawo shi sai sun karba su gaba irin wanda suke zato ba wanda duk haka tana faruwa mata su ta shiga rikici ai ta rigima da su ai ta sa mazajen su cikin hayaniya tun bai ji ba bai gani ba sai ga an cika gidansa an zo an cako matarsa ta tara kudin mutane an kawo oda duk sun ga wani a hoto an nuna maka shi wani katu ba karatu suka iya bai wancin su ba wanda zai ga description nasa ya ga size din sa da girman sa kawai shi dai ya gani kai wannan kofin ya mu sai an kashi ta gasu wani mutsul mutsul shi ke rari gima ta karki to shi yasa ba a yadda da irin wannan ciniki ba wannan duka bayanin su za su zo a cikin kitabul bayu insha Allah Allah ya buja kai mu da rai da lafiya wannan duk yana nuna maka shi ibnu rajab kai ran ka cewa da aka ce an haramta kasuwancin riba a kasuwancin giya dan zai shiga karkashin muharrama Allah wa ahla Allah al-bai' wa harrama ar-riba zai shiga karkashin wannan gaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi wannan shine karshen bayani akan wannan hadisi sai kuma hadisi na gaba insha Allah a sati mai zuwa Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya faimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh